بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na talata, wanda yau tara ga abin nan bakwai ga watan tara shine watan Ramadan. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 24 ga watan biyu miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman, sura ta 43 ta fuskan saukarwa, kuma sura ta 55 a bisa jerin surorin Al-Qur'ani daga suratul Fatiha. Wannan sura, kamar yadda muka yi bayani, sura ce da take lissafo manya-manyan ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa bayinsa. Daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal arda wada'aha lil anam, ƙasa Allah ya halicce ta saboda talikai. Sannan sai yake cewa fiha fakihatun, a cikinta akwai kayan marmari, wan nakhlu, da kuma bishiyoyin dabinai, zatul akmam, ma'abota kwasfa, wal habbu, da kuma kwayoyi, dhul asfi, wanda suke da ganyaye ko kuma kaikayi, war raihan, da kuma wato tsirrai masu kanshi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, to da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah Ubangijinku kuke ƙaryatawa, ya ku jinsin ƴan Adam da kuma aljanu? Samar da ƙasa a wajen ƴan Adam yana daga cikin babbar ni'ima da Allah ya wa bayi, domin ba za su iya rayuwa ba sai da ita. Suna amfana da ƙasa a lokacin da suke raye da kuma ma lokacin da suka mutu. Allah yana cewa alam naj'al arda kifata ahya'an wa amwata, shin ba mu saka ƙasa ta zama wani mazubi ba ga mutane a lokacin da suke raye da kuma lokacin da suka mutu? Rayayyu suna kaiwa da kawo a cikin ƙasa, a nan gidajensu na kwana yake, a kan ta wuraren neman abincinsu yake, kama daga gonakinsu zuwa kamfanoninsu, shagunansu, wuraren sana'arsu da kasuwancinsu, duk a kan ƙasa yake. Sannan kuma duk inda suke so su je, wuri na kusa ko na nesa, to Allah ya hore musu wannan ƙasa su yi tafiya ainihin a kanta. Allah yake cewa huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya muku ƙasa horarriya, ƙasa Allah ya hore ta ta yadda muke cin amfaninta ta bangarori daban-daban. ko dai lokacin da take busasshiya ko lokacin da ya zama an dunkulata ko bayan an dunkulata ma a gasata wannan duk dabaru ne Allah ya sanar da bayi yanda za su mori wannan ƙasa da muke kai to kun ga waccan aya da na karanta Allah ya ce huwal ladhi ja'ala lakumul arda dhalulan Allah shine ya sanya maku ƙasa ja'ala lakum nan kuma ya ce wal arda wada'aha lil anam to wannan ko dan ya zamo namul ikhtisas ko kuma namul tamlik ana nufin wato Allah ya keɓance ku ku yi amfani da wannan ƙasa da ya halitta ko kuma Allah ya mallaka maku wannan ƙasa domin ku amfana da ita anan malamai suke cewa wannan ayoyi suna nuna cewa al-ardul mawat wato akwai yaran malaman fiqhu da suke cewa al-aradi al-mawat ƙasa wacce take matacciya me ake nufi da ƙasa matacciya wurin da ba gari bane ba gonar wani bane ba ba filin wani bane jeji ne na Allah subhanahu wata'ala to malamai suke cewa dan adam yana da ikon mallakar wannan wurin muddin dai wani bai riga shi ya killace ko ya shingace ko ya fitar da alamomi ba kuma halan ne mutum ya sari bishoyin wannan wurin ya kona ko ya sayar halan ne mutum ya ci ƴaƴan bishoyin wannan bishoyi kuma halan ne yayi farauta a wannan jeje saboda me Allah subhanahu wata'ala yana cewa wal arda wada'aha lil anam Allah yayi wannan ƙasa saboda talikansa waccan aya huwal ladhi ja'ala lakumul arda sai yace lakum saboda ku Allah subhanahu wata'ala ya samar da wannan ƙasa to shi yasa malamai suka ce a tsari na musulunci duk wuri da bai zama mallakar wani ba to wanda ya riga ya wato killace wannan wuri to wani bai da cancanta ya zo ya kore shi daga wannan wuri ya ce da shi ya tashi ya bar shi saboda shi bai mallake shi kafin wannan ba kuma wani bai yi da'awar mallakar sa ne wannan wurin ba saboda haka ya halatta dan adam ya ci gajiya na jejin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta da kuma tsuntsaye da kuma dabbobi da duk wani abu da ya shafi ciyawa ko na tsirri idan ka debo a musulunci ba za a ce kai sata ba idan ka sato ka wato saro wannan itace ba za a kama ka a matsayin barawo ba hakan da zaka kafa bukka a wurin ba za a kama ka a matsayin wanda yaje mamaye mallakar wani ba domin asali ta Allah ce subhanahu wata'ala kuma bai shigo a cikin mallakar wani wanda ya riga ka ba ina fata mun gane to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala yayi mana a matsayin mu na bayi shi yasa a wata ayar yake cewa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta duk abin da yake ban ƙasa saboda ku da irin wannan ayoyin malamai suka ce kenan duk abin da Allah ya samar a ban ƙasa to sunan sa halak ga dan adam sai dai abin da shari'a ta togace tace banda kaza banda kaza banda kaza ko kuma abin da cin sa zai zamo guba ga dan adam ko ya zamo zai illata rayuwarsa to wannan yana daga cikin abinda musulunci bai baka dama kai amfani da shi ba saboda Allah yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka sannan wala taqtulu anfusakum wannan wato ina maimaitawa ni'ima ce Allah yayi wa bayinsa inda a ce jejin nan na Allah da yayi ko ina duk fadin sa inda ba gari ba gonaki ba filaye a ce ba za ka mallaka ba kuma in ka amfana da wannan kayi haramun sai yi wani rubutaccen izini to da an shiga cikin wahala yadda za ka fita a cikin jeji kana buƙatar ainihin girki kaga idan ka ga busassun itace wanda yake ainihin ba gonar wani ba ka dauko halal ka dauko ko kai farauta kamar yanda muka ambata halal ne ko ka samu zuma ta yi saga a cikin wani kogon bishiya ba a cikin amiya ba idan a cikin amiya ne ko kangi da ka gani akwai mai shi to amma a cikin kogon bishiyar da ba na gonar wani ba idan ka debo wannan zuma kai amfani da ita kai amfani da halal ba za a ce ainihin kai sata ba to Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal arda wada'aha lil anam sai yace fiha fakihatun a cikin wannan kasa akwai kayan marmari wan nahlu da kuma bishiyoyin da bino sai ne zatul akmam wacce take da kwasfa idan muka duba anan Allah sai ya ambaci kayan marmari bai ambaci itacen su ko yadan su ba shi kuma dabino ba ambaci wanda za a ci ba sai aka ambaci bishiyar zai wahala a cikin alqur'ani kaga Allah ya ambaci wato ainihin ƴaƴan dabino na ci indai ba ta fuska ba da labari ba kamar kissa na Maryam Allah subhanahu wataala yake cewa huzzi ilayki bi dhikrin nakhlati tasaqat alayki ko tusaqit ko tasaqat alayki rutaban janiyya to kaga anan nana Maryam ita ma bishiyar dabinon aka ambata cewa ta girgiza za ta zubo mata ƴaƴa rutaban janiyan wanda suke lubiya wanda suke anifin za a dasa malamai suka ce wal Allah hikima anan su kayan marmari mafi yawan su ba bishiyoyin ne abin nufi ba ba su ne wato makasudun da za ta yi ba galibi za ka samu ƴaƴan su ne mutane suka fi amfana da su kafin bayyanar ilimin zamani za ka ga akwai abubuwa da yawa na kayan marmari wanda mu da yin rayuwar kakanninmu ba a kula waɗannan bishiyoyi misali yanzu ka ɗauki gwanda da wahala a rayuwar kakanninmu ka ga ana cewa za a yi wani amfani da wannan bishiya ta gwanda abinda aka fi ɗauka da muhimmanci shine ƴaƴan nata haka nan abin da ya shafi ayaba ko lemu ƴaƴan mafi yawa su ne makasudun li zatihi ba wai ainihin bishiyoyin ba tare da cewa bishiyoyin akwai nasu amfanin to amma kasancewa na farko su bishiyoyin su duk wani bishiya ko ka ce mafi yawa za ka samu ana cin gajiyarta ne lokacin da ta nuna to amma shi da bino yana da wasu matakai da kuma hali zuwa hali wanda su larabawa suna amfana da shi sama da sauran bishiyoyin da ba da binai ba misali akwai abinda wato ainihin ake kira gisgiri na dabino shi ne aljummar da larabci idan ka ciro zuciyar dabino akwai wani abu da za ka gani ko da kaba yanzu idan ka tuko tsakiyar kaba za ka ga wani farin abu wanda ana in ka tattauna za ka ji wani gardi-gardi haka mutanen ƙauye suna tauna wannan abu suna ci wani kamar yanda zai ci goro haka yake tauna wannan abin da ake kira gisgiri to larabawa suna jin daɗin wannan abun bal za ka samu mahassayar da shi ake yi bal za ka samu cewa har guzuri akan yi a kai ma ainihin wani ɗaya daga cikin sahabbai ina jin ko dai Jabir ɗan Abdullah Allah ya ƙara masa yadda akwai lokacin da ya siyo dabino mai tsada to sai ga ya zo yana cire wannan zuciyar tasa sai wani yake masa faɗa yake cewa kai ya za ka illata wannan dabinon naka duk da tsadarsa sai ce mahaifiyata tana son jummar ni kuma duk tsadar abu to mai sauki ne a wajena in dai za ta yi amfani da shi to shi ya sanya nake cirewa domin na kai mata tattauna ta ji daɗi to wannan yana nuna cewa suna amfani da shi irin wannan yanayi sannan zai zo a matsayin da ake ce da shi at-tal'u ko at-talhu sannan ya zo al-busru sannan ya zo kuma a matsayin ar-rutabu sannan ya zo a matsayin attamuru to duk wannan matakan larabawa suna yin amfani da shi ko dai sai amfani da shi ta fuskar magani lokacin da yake danyensa magarsa yadda ba zai iya taunuwa a ce da daɗi ba saboda bauri to amma lokacin da ya kai busur sannan ya kai albalh sannan ya kai ainihin ar-rutab to duk wannan ainihin suna cin sa. To sai malamai suka ce idan mun lura da wannan matakan na dalilo, wato kaman guda yake daya bayan daya lokaci bayan lokaci, domin za yi amfani da shi a hali kaza, sannan bayan waɗansu kwanaki ko watanni a yi amfani da shi a yanayi na kaza, sannan bayan waɗansu satuttuka ko watanni a yi amfani da shi a yanayi kaza, kenan kaman yana huda daga lokaci bayan lokaci. Shi yasa Allah yake ambaton bishiyar ba wai ainihin ƴaƴan ba. Shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana yi wa sahabbai kaman ka ce wato ainihin gwajin fahimta, sai ke cewa akwai wata bishiya ta yi kama da mumini. Wata bishiya ce wannan bishiya ta yi kama da mumini. Sahabbai suka nausa a cikin bishiyoyin jeji, wannan ya tuno kaza ya ce kaza, manzo Allah ya ce a'a. Wani ya tuno bishiya kaza ya faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a. To ƙarshe dai ba wanda ya ba da amsa, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne bishiyar dabino. Sai ya kwatanta ta da ainihin mumini. Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara masa yarda, bayan an tashi daga majalisi ya ce wa mahaifinsa, wallahi ma'aiki alaihi salam yana faɗa abin da ya ɗarsu a raina shi ne bishiyar dabino. To amma sai na ji nauyi na gadattawa ba su faɗa ba, shi yasa na shiru. Kaga matasa irin na da, wanda suna jin kunyan dattawa, suna ganin mutuncinsu da girmansu. Allah sa namu matasan su masu zamo irin haka. Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa wan naklu zatul akmam, da kuma wato ainihin bishiyoyin dabinai wanda suke da kwasfa, ma'ana za a ga cewa wani kunshi ne zai fito a jikin bishiyar lokacin da yake a matsayin fure, sannan ainihin kuma ya bude har ya kai ainihin yanayin da ake bukata na ya kasance da biyu da za a yi amfani da shi. Sai ya ce wal habbu zul asfi, da kuma kwaya wacce take da al asfu. Malaman tafsiri sun yi sabani da al asfu mai ake nufi da shi. Wasu suka ce al asfu shi ne kaikayi, ma'ana kamar irin kaikayin gero da kaikayin dawa da kuma irin kuntu na shinkafa ko wani alkama da abin da ya kama da haka. Wasu suka ce ganyen ake nufi, irin ganyen gero ko ganyen dawa ko abin da ya shafi ciyawa ta shinkafa ko ta alkama. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa wal habbu dhul asfi, da kuma kwaya ma'abuciyar kaikayi ko ma'abuciyar ganye. Anan Allah sai ya ambaci bangarori biyu, kaman yanda ya faɗa a wasu ayoyi, mata'an lakum wa li'an'amikum, wannan tsirrai domin amfaninku da kuma amfanin dabbobinku. Daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi mana, sai ya sanya wa dabbobinmu abubuwan amfani na abinci wanda ba dole sai sun yi musharaka da mu ba. Da a ce dabbobinmu sun yi musharaka da mu a cikin abincin da shi muke ci, a ce su ma ba sa ci sai shi, to da mun ji jiki. To amma Allah daga cikin ni'imarsa sai ya sa abinda ma da yawa muna ganin ba ma da bukatarsa, to kuma ci su suke bukata. Yanzu kaga ba za a zo a sa ma karan gero a ce ka sa a gaba ka dinga ci ba, ko a sa ma karan dawa ko karan maiwa. To amma yanzu ka kawo wa abin nan jaki karan dawa, kaga har wani linshin ido yake, yana jin daɗi yana taunarsa. Yadda ka san kana cin abinci kana jin karfi da daɗi, haka yake jin daɗin wannan karan gero. To da a ce shi ma ba zai ci ba sai dafaffe irin namu, sai wanda aka gyara, to za mu samu matsala idan suna jin yunwa. Yauwa, ko dai su fi ƙarfinmu su turmushe mu su cinye, ko kuma fi ƙarfinsu mu zama mun cinye. To sai ya zama galibi wani ma wata dabbar Allah sai ma ya raba abincin kowa da nasa, ba abinda kowa yake ci kuma shi kowa yake ci ba. Yanzu ba za ka zo da tsire ko balanko ka kawo jaki ba, ba kawo masa abinci ba, kamar yadda ba za ka ɗauki karan gero ko dusa ko ciyawa ko kowa ta wake ka je ka ce bari ka kai makare ba, shi kuma wannan ba abinci ka kai masa ba. Saboda haka wancan yaci kaza wancan yaci kaza wasu kuma dabbobin sai Allah subhanahu wataala ya hada musu bangarorin abinci yanzu irin su kyanwa zaka cewa kyanwa za ta ci nama kare zai ci nama kuma zai ci irin abincin da ba nama ba domin zai iya cin tuwo zai sha kunu zai ci dan wake zai ci awara duk wannan ainihin ya samu zai ci to wannan domin Allah ya nuna maka shine mai ikon yi ma'ana wannan dabbobin Allah shine ya kinsa musu sha'awar abinci dangi iri kaza kuma duk kokarin ka ba za ka iya tilasta wa dabba cin abincin da ba abincin ta bane ba ba za ka iya tilasta mata ba saboda Allah bai dabi'antar da ita akan wannan ba to saboda yadda Allah ya mana ni'ima shi kansa abinda muka noma zamu amfana da wani kuma sauran ba zai zamo an wofintar da shi ba Allah sai ya sanya sha'awar sa a wajen dabbobin mu za ka ga cewa yanzu dawa idan aka cashe ta ko gero aka fitar da ƙwayar to kama tun daga karan zuwa ainihin soshiyar zuwa kaikayin zuwa menene duk gabake dabbobin mu za su ci kuma za su amfana da wannan to sai kita wal habdul asfi sannan Allah shine ya sanya ƙwayoyi wanda suke da kodai mu ce kaikayi ko kuma waɗanda suke da ganyaye war raihan sannan Allah subhanahu wataala shine ya samar da ar-raihan shi ma ar-raihan malaman tafsiri sun yi sabani me ake nufi da shi ibn abbas yana cewa duk inda kaji ar-raihan a cikin alqur'ani ana nufin arziki ma'ana ar-raihan shine duk wani arziki da Allah zai baka ya faranta maka rai ka ji dadi ka ji walwala farauhun wa raihanun wa jannatu na'im kaga sai aka ce wa raihan ma'ana irin arziki da farin ciki da Allah subhanahu wataala zai bai wa ainihin yan aljanna wannan al-imamu al-bagawi a cikin mu'alimu tanzil ya yi kaito wannan kuma duk da cewa an yi kaito daga ibn abbas a wani kaulin yace ar-raihan shine duk wata bishiya ya'yan ko furan ko sassaƙar ko bishiyar wanda suke dauke da kanshi anan idan muka lura an zano abubuwa dake dake an ambaci kayan marmari sannan an ambaci dabino sannan kuma an ambaci ƙwayoyi wanda ake sarrafawa sannan kuma an ambaci abun kanshi wala Allah abinda yasa Allah subhanahu wataala ya jiro wannan abubuwan dan a nuna mana cewa jikin dan adam yana da bukata ga dukkan wannan abubuwan da aka ambata domin kowanne zaka samu zaman kansa yake a bisa bukatar da jikin dan adam yake da shi kun ga aka ambaci fiha fakihatun kayan marmarin nan suna da rawar da suke takawa kuma da wahala ka samu abinda zai kwafe makwafin su a jikin dan adam in muka ce kayan marmari irin su abarba irin su ayaba goba lemo inabi da makamantan wannan kun ga su Allah sai musu jam'i yace fiha fakihatun to shi kuma da dabino sai aka ware shi aka ce wan nakhlu nan malamai suka ce wala Allah dalilin kebance shi ba saka shi a cikin fakiha ba saboda muhimmancin sa shi kadai dai ya tuna su na farko dai shi dabino abincin mazaunin gida ne sannan abincin matafiyi ne sannan kuma zaka iya rayuwa kana cin sa da ruwa shi kadai ko shekara 100 zaka baka da matsala shi yasa kun ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga cikin sunnar da ya dora mu akai irin wannan lokaci na azumi idan kana da iko kayi bude baki da lubiyar dabino shine arruba in babu iko babu shi to sai ka ci attamr malamai na yanzu na ilimin kimiyya sun binciko cewa babu wata bishiya da Allah ya ban kasa wacce idan dan adam jikinsa yayi rauni da yunwa da kishirwa da gajiya to ba wata bishiya ko dan bishiya da zaka ci a cikin yan mintuna ya dawo maka da hayyacin gani da ji da jijiyoyi da kuma jikinka in ba dabino ba wannan zai dada nuna mana mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kasancewa Allah yake sanar da shi abubuwa sahabbai da sauran magabata sun yi bude baki da dabino domin kawai koyi da sunna haka manzo Allah ya sunnanta mana to amma yanzu dori akan haka to kaji wani amfani gida wanda baka taba ji ba saboda haka nan malamai suka ce shi abun marmari ne domin yanzu idan ka samu ruba zai zama abun marmari sannan ga mutumin da yake son zaki in yace da bino ya samu zaki kuma zakin lafiyayyen zaki ba mai cutarwa ba don masana suna cewa koda mutum na da ciwon suga da wahala a ce zakin da bino cutar da shi in dai ba ya wuce gona da iri a wajen cin ainihin shi da binon ba saboda haka kenan kaga ashe cin gashin kansa yake shi yasa sai zamo an ware shi da ainihin ambato to kenan ashe jikin dan adam yana da bukatar sa sannan kuma Allah yayi kallolinsa shi kansa da binon wanda daga cikin malaman mu yana cewa da binan Madina bishiyoyi kallolin da bino su kansa sun san sama da ainihin kala 60 da kusan 7 wanda yake a Madina kawai da bino kala kaza kala kaza kala kaza kenan zaka ci yado shi wajen 70 shi kansa al'ajwa ya haura ainihin nau'i 10 wanda yake ainihin duka daban-daban to wannan dai duka ni'ima ce Allah subhanahu wataala yi wa bayi to wannan zai nuna cewa daga cikin abin da yake samar da nagartar lafiyar jikin dan adam shine nau'an ta abubuwa na ci kaloli waccan kala da wannan kala da wannan kala muddin dai mutum ainihin yana da ikon da zai yi amfani da wannan sannan shi kansa wani abu mai kamshi da mutum ko dai zai sa na turare na ruwa ko wanda zai zama ainihin na wuta da za a kunna to shi ma wani abu ne muhimmi a jikin dan adam musamman a kwakwalwarsa masana suna cewa kanshi yana daga cikin abin da yake taimakawa sai ta kwakwalwa ta dunga samu ainihin kyakkyawan yanayi shi ya sanya zaka ga shedanu su kwata-kwata ba sa bukatun tsafta da wani kanshi su abinda suke bukata datti da ainihin wari da abu na kazanta shi yasa ban daki ya zama matattarar su Allah ya tsare mu to Allah subhanahu wataala sai yake cewa war raihan ibn abbas kaman yanda muka ce da wasu daga cikin magabata sun ce ar-raihan ya zama dukkan nau'i na arziki to in ya zama arziki ake nufi da aka ce war raihan ya zama atafi na al'am al-khas kun ga da aka ce fiha fakihatun kebantaccen abu ne wan nakhlu zatul akmam shi ma kebantaccen abu ne sannan wal habbu dhul asfi shi ma wannan wani kebantacce ne war raihan da kuma dangin arziki ga baki daya to sai ya zama Allah ya dunkule cewa duk shi ne ainihin yayi mana wannan gata sai yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa anan a tafsiri ina jin aya ta 6 ne zamu tashi ko ta 5 aya ta nawa ce zamu karanta tafsiri
ina mun yi wasama ne
kun manta ta 7 na'am Allah yake ta wassama arfa'aha sama Allah ya daga ta wa wada'a al-mizan kuma ya tabbatar da adalci shine ce asbata al-adala Allah shine ya tabbatar da adalci ay shara'ahu wa amara bihi shine ya shar'anta adalci kuma yayi umarni da shi Allah tatghaw shine li ajli an la tajuru Allah yayi wannan domin kada ku yi zalunci fil mizan a cikin ma'aunai shine ma yuzanu bi abinda ake awo da shi wa aqimul wazna bil qisti ku tsayar da abubuwan awo da adalci wala tuqsirul mizan kada ku tauye ma'aunai shine yace bil adali wannan ta hanyar tabbatar da adalci wakila a wata fada sai aka ce al iqamatu bil yadi ma'ana da aka ce wa aqimul wazna to shi al iqama ana yi ne bil yadi da hannu ma'ana duk abinda zaka tsayar da shi da hannu kaman awo wanda zamu ce na sike ne ko kuma na mudu ko wanda za a auna tsawon sa ko ma menene to in dai da hannu ne shine al-iqama wal qisdu bil qalbi shi ko da aka ce al-qistu wato adalci shi kuma ana nufin na zuciya wannan ra'ayin Sufyan ibn Uyayna kaman yanda Imam al-Bagawi ya rawaito a cikin littafin sa Ma'alim at-Tanzil haka ai nufin ya aikaito sai mai tafsiri yace wa huwa hukumun dakhilun fi jami'i abwabil haya Allah wato mai tafsiri yace wannan hukunci da adalci yace wani abu ne wanda ya shiga cikin duka wani babi na rayuwa kaman yaya kaman yanda muka fada a jiya muka ce kada ka takaita adalci a wajen awan mudu ko sikeli kowane bangare na rayuwa yace to wannan abin ya shigo hukumin adalci wani hukunci ne dakhilun wanda ya shiga fi jami'i abwabil haya a dukkan wani babi na rayuwa sai ce fa iqamatul mizani bil qist fiha sayyid da ma'aunayya da adalci a cikin rayuwa me ake nufi da shi yace amaluha shine aiwatar da wannan adalci ana muqtada hukmillah gurgudan yanda hukuncin Allah subhanahu wataala ya hukunta fiha a cikin wannan wato rayuwa ta mu wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma kaman yadda sunnan ma'aiki alaihi salatu wasalam ta hukunta ma'ana duk wani bangare ka aiwatar da yadda qur'ani ko hadisi yace to wannan abin shi ake kira adalci sai ce wal arda wada'aha ita kasa shine asbataha Allah ya halice ta ya tabbatar da ita lil anam ga talikai yace lil khaliqi shine ga halittu al insu wal jin yace yan adam da aljanu wa ghairihim da kuma wanin su fiha fakihatun a cikin ta akwai kayan marmari wal nakharul ma'hud da kuma dabinan nan da aka saba da shi zatul akmam yace shine awiya ma'abucin mazbai yace jam'u kimmin shi wannan al-akmam mufrad shine al-kimmu yace bil kasri a ce al-kimmu wa kimama ko kuma a ce kimama shine mufradin sa shine yace wi'aqu al-qalbi shine mazubin fure wa gita'un nur ko kuma an-nur shine marufin wannan fulawa ma'ana shine furen da bino din sai yace wal habbu sannan Allah shine ya samar da kwayoyi kal hinta kaman alkama washa'ir da kuma sha'ir zul asfi shine yace atibin ma'abucin kaikayi war rayhan da kuma abun kanshi shine yace alwaraqu shine ganyaye awul mashmum ko kuma duk wani abu wanda yake mai kanshi sai yace fa bi ayyi ala'i rabbika shine ni'amu rabbika rabbikuma wato da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kun ga sai aka ce rabbikuma ubangijinku ku biyu ana nufin al-ins wal jin mutane da aljanu da wanne ne daga cikin ni'imomin Allah tukadibani kuke ƙaryatawa mai tafsiri yace zikrat ihda wa salasina marra wannan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban an ambace ta har so 31 a cikin wannan sura babu inda zaka same ta sai a cikin suratul rahman suratul najm fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara kaga rabbika ba a ce rabbikuma kaman nan ba kinan fabi ayi ala'i rabbikuma babu wannan sai a cikin suratul rahman an ambace ta hasso 31 sai mai tafsiri yake cewa wal istifhamu fiha litakrir anan sai yake cewa tambaya ce ta tabbatarwa to amma wannan ina jin tsoron ko dai zama ra'ayi shadh ko kuma tuntuban alkalami domin mafi yawa abinda malaman tafsir suke cewa al-istifham ne al-inkari tambaya ce ta musun abinda ake na kare ta ni'imomin Allah kaga ba za a ce an tabbatar da yabo ga butulce mai ni'imar Allah subhanahu wataala ba ina fata an gane sai yace limara wal hakim saboda abinda al-imamul hakim ya rawaito an jabirin daga sayyidina Jabir dan Abdullah kale sai yake cewa qara'a alaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam surat ar-rahman maiki tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi ya karanta mana surat ar-rahman hatta khatamaha har ya kammala ta thumma qala sanan sai ce masahabbai mali arakum sukutan me yasa nagan ku kun yi shiru lal jinnu kanu ahsana minkum raddan yace tabbas aljanu sun fi ku iya bada amsa ma qara'atu alayhim hadhihi alaya min marra ban karanta musu wannan aya ainifin shudi daya ba fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu face sai aljanu sun ce wala bi shay'in min ni'matika rabbana nukadzibu ba ma kareta wani abu daga cikin ni'imominka ya ubangijin mu falakal hamd kuma ainihin godiya ta tabbata gare ka to wannan ayoyi 31 fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban zamu ga cewa zubin su iri ɗaya ne to amma ƙwararru ta fuskar tafsiri suka ce ba ma'ana ɗaya suke nunawa ba akwai wanda suka ce maimaici ne to amma wanda suka ƙware ta fuskan fayyace ma'anonin alqur'ani suka ce duk ɗaya daga cikin su idan aka ambace ta to tana nufin bayanin waccan ni'imar da aka wuce domin sai an ambace ni'ima sai a ambace ta sai an ambace ni'ima sai a ambace ta to kenan wace ni'ima ce daga cikin waɗannan manyan ni'imomi da ambatan su ya gabata kafin wannan aya mutum da arjan suke karetawa ina fata mun gane to sai Allah subhanahu wataala ya ce
khalaqal insana min salsalin kal fakhr wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban
Allah subhanahu wataala anan ya ambatan mana asalin halittar baban mu kakan mu annabi adam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam yace khalaqal insan Allah shine ya halitti mutum min salsalin daga busasshen tabo kal fakhar kai ka ce kasko wa khalaqal janna Allah kuma ya halitti aljanu min marijin min nar daga ainifin harshen wuta fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa wannan aya zamu ga Allah subhanahu wataala ya faɗa mana asalin halittar baban mu annabi adam kuma Allah ya nau'anta waɗannan bayanai a cikin ayoyi daban-daban a cikin suratul sajada Allah yake cewa allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله كتوى الذي أحسن كل شيء خلقه الله شيني وندي كوتة دون أبند يحلتا دون أبند الله يحلتا zaka ga Allah ya masa kyakkyawar halitta da ta dace da shi ko kai kana ganin wannan abun bai burge ka bai maka ba to shi wannan abun halitta yana jin sa daidai yana jin sa irin yanda kai kake jin kanka abinda muke nufi da wannan yanzu zaka ga daga cikin halittun ruwa akwai wani abu da zaka murgina yake yana jan ciki kaga baya da sauri kamar kiba ta yi masa yawa kai anaka yanayin sai ga anya ko yanzu bai takura ba yanayin halittar nan tasa anya ko yana walwala kun san akwai irin wayannan to yadda kake jin ka fes shi ma kake jin sa fes lafiya galuba wata matsala domin haka Allah ya gina shi kuma haka yake rayuwa kuma haka yake samu ainihin walwala kila yanzu zaka kalle wata dabba kaga kaman kafata ta mata tsawo ko kaman wuyanta ya mata tsawo to yadda kake jin kafan nan taka daidai shi ma kake jin tasa kafar daidai bai jin cewa ta masa tsawo ko ta masa ainihin sirantaka sai ce wa bada khalqal insani min tin kuma Allah sai ya soma halittar mutum min tin daga ainihin turbaya koko daga tabo malaman tafsiri suna cewa annabi adam alaihi salam lokacin da Allah ya nufin halittarsa ya sanya mala'iku sun ɗebo ƙasa ko kace ƙasashe daban-daban kaloli ta fuskar gani da ido da kuma kaloli ta fuskar ɗanɗanan su da kuma raunin su ko ƙarfin su kai ka sani cewa ƙasa ba iri ɗaya bace wata zaka ganta faraƙal wata ka ganta ja wata ka ganta wankan tarwada haka ne to kenan dai baka ce tarwada baka ce yawa ni kan fada in ka ji an ce wani mutum ne wankan tarwada kara aka yi masa baki ne saboda ainihin tarwada baka ce to saboda haka akwai bakar ƙasa akwai fara akwai wacce take ja sannan akwai mai tauri sannan inda zaka dandana akwai wanda zaka ji cewa tana yanayi na kanwa kanwa wata zaka ji ta da gishiri gishiri wata zaka ji ta ma da daci daci wata zaka ji ma zaki zaki take da shi malaman tafsiri suka ce duk wannan nau'in na kasashen sai da aka ciro can aka debo can aka debo can aka hada su aka cakuda su aka yamutsa su aka cuda su wuri daya menene hikima malamai suka ce wala Allah kuma wannan shine abin da ya bayyana saboda yadda yanayin kasashen nan ya kasance yan adam su ma su ginu a haka kasa akwai mai tauri yasa akwai kasar da idan aka baka diga aka ce ka je ka fasa ta to lalle sai ka ji jiki sai kai kanta sai kai kamar kana yi akwai wanda da kaje da magirbi ma kana bugawa kawai sai ka cewa ta fashi to ɗan adam ma haka suke akwai mai sauki akwai mai tauri taurin nan kuma ba'ana mai fadi akwai mai taurin hannu maro wuce yadda ka san kasar ta kafin a fasa ta sai a sha wahala to akwai wanda duk samun sa duk arzikin sa kafin a fitar da kuɗi a jikin sa to sai da dabaru ko ku sai dole ta kama ko kuma in ya ci bashin ka kafin ya biya to sai ka zo ka tara malabi ana addu'a Allah ya fitar ma da hanyarka wallahi akwai mutumin da na san shi wai har kirari yake masa ka bi a biya ka dole amma kai idan an bi ka sai kiyama la ilaha illallah musulmi ne ya yadda ai masa wannan kirarin kenan ya san akwai alkiyama ya yadda ya biya a can biya alkiyama abu ne mai sauki bawon Allah ba sauki ka biya a duniya shine zaka huta to saboda haka kasan nan zaka ga wata fes tana da abin sha'awa wata kuma sai ganta burtuk to haka nan ɗan adam suke wani farin mutum ne ba wai baki ba amma kafin ka ga yayi dariya sai an yi kamar ana yi kullun sai ga fuskar sa a haɗe ya haɗe gabar da yamma in ka zo kai sallama assalamu alaikum wa alaikum salam kawai dai ba yo ai ko wata magana ka zo dole kaga sai dai ka saurara masa tunda wanda bai ma shi fada fuska ba ai kaga ba za ka yi abin nan ba to saboda haka sannan kuma mutum ne mai taurin ɗabi'a ma'ana ɗabi'a sabata da sauki mai ake nufi taurin ɗabi'a mutum ne mai fushi mai jinkirin yafiya wallahi akwai mutumin da in kuka saba to zuciyarsa ila yaumil qiyama ba zai yafe maka ba Allah kiyaye da irin wayannan shi yasa malamai suka zana suka ce mutane kala hudu ne a wannan babi akwai sari'ul ghadabi sari'ur ridha akwai bati'ul ghadabi bati'ur ridha akwai bati'ul ghadabi sari'ur ridha sannan kuma akwai bati'ul ghadabi sari'ur ridha haka suke mai saurin fushi mai saurin yafiya mai jinkirin fushi mai jinkirin yafiya sannan mai saurin fushi sannan kuma da jinkirin yafiya wannan shine mugu shi ko wahala sha'ani akwai mai jinkirin fushi mai jinkirin yafiya to shi mai jinkirin fushi da saurin yafiya shine khairun nas da wahala kaga yayi fushi za a jima kafa ga yayi fushi a fusata shi da aiki da magana ai masa ba daidai ba amma sai ta hadiya sai ta hadiyewa to kuma idan aka kure shi yayi fushi da an ba shi hakuri sai ce da hakura to wannan shine khairun nas shine mafificin mutane to akwai wanda yake shi kuma aka san sa mun ce shi kuma shine sharrun nas dandanan zai yi fushi amma a tara unguwa guda a tura liman a tura mai unguwa a tura dattawa ai ta bada hakuri amma wallahi da wahala ya soko akwai wanda munin halin sa ya kai exercise yake da shi a gida duk wanda ya saba masa sai ya rubuta sunansa a ciki kuma ya faɗi laifin da ya masa wai kada ƴaƴansa ma su taso su ɗauka mutumin kirki ne la ilaha illallah wannan ba sifar mutumin kirki ba ne a wajen Allah mutumin kirki a wajen Allah ko ya yi fushi to ba zai so ya saka ƴaƴansa a cikin fushinsa ba daga cikin abin da nake yaba wa iyayenmu da kakanninmu ba sa shigar da ƴaƴansu a cikin fushin da suka yi da abokanansu bal iyayenmu suka rintse fushinsu na tsakaninsu da abokansu ko ƴan uwa ƴaƴa ma ba sa sani saboda kada ɗansu ya ara ya yafa ya yi fushi da fushin mahaifinsa har ma ya wuce ainihin wala da iri kaga wannan shi ne dattako shi ne sanin ya kamata akwai wanda za ka ga cewa baya wato ainihin ƙasawa ko shiri na sosai da wani ɗan uwansa ko shiƙiƙi ko li'abbi ko li'ummi amma wallahi a yansa ba su sani ba ba su sani ba bai furta musu ba sannan ƙila ma zai ɗauki alheri ya ba su ya ce a kai ma wani sannan ba zai ambace shi da mummuna ainihin a gabansu ba to ya za mu yi da mutumin da zai ɓata da mutum ya tara ƴaƴansa ya ce to wane mutumin banza ne ba ko ba shi kai akwai abin dariya ba da haushi uwa ce ko mace za ta saba da mijinta wai ta ce ma ƴaƴanta ba ku ba wani ubansu fa wannan hauka ne wani irin hauka ne wani kuma uban ne shashasha wai idan ya saba da ainihin uwar ƴaƴan sai ya tara su ce to ba ku ba ita to sai wa wata uwar za ka nemo musu ko kuma ke wani uban za ki nemo musu wauta ce wannan ɗa mai hankali mai mutunci bai shiga faɗan iyaye bai komawa bayan wani hakuri zai ba kowa ya mutunta ma kowanne akwai wanda za ka ji saboda wala Allah ba ta gidan sai ta ce ma ƴaƴanta a hirsu dinga ba ubansu kuɗi wata mata zai ciyar da yake aure to ai matar uba uwa ce baiwar Allah ke ma yanzu da wani zai aure ki za ki so hana ƴaƴansu su kyautata masa ke ki mora ba za ki so ba to an ta nuna min lokaci ba mu ce komai akan wannan ba amma dai an nuna min lokaci ba mu da zaɓi sai dai mu tsaya kun san masu social media akwai iya time da ake ba su ko ce masu abin nan kafofin yaɗa labaru akwai abin nan da ake ba su ba sa so a wuce to za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ga da mu daidai din da muka yi bayani shekaran jiya dangane da wan najmu washajru yasjudan to sai wani jini masallaci ya sanar da ni na so ne magana kuma na sha'afa sai wani yake kawo masa cewa to ai Allah yana cewa awalam yaro ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayyu zilaluhu ko tatafayyu zilaluhu anil yamini washama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun fa nan an nuna cewa wato inoyi ne sai ce kila dai bai fahimci ayar ba wannan aya da muka karanta wan najmu washajaru su bishiyoyin ake magana da kuma ainihin taurari in mun dauki wanda suka ce annajmu taurari ko kuma in mun dauki wanda suka ce abu mai yado to sai ya zamo tsiri wanda yake da ainihin kauri da wanda yake yado duk suna yi wa Allah sujuda ita kuma waccan aya ta suratul nahl sujudan inuwa ake magana ba wai ita bishiyar ba awalan yarau ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayyu zilaluhu anil yamini ko tatafayyu zilaluhu anil yamini washama'il sujjadan lillahi kenan nan sujudar inuwa ake magana ba ainihin ta su bishiyoyin ba je ka karanta tafsirin tabari ko al-imam al-bagawi duk dai tafsiran magabata zaka sun nuna maka sujudar inuwa ake magana ba ta su bishiyoyin ba ina fata an gane akwai wanda ya rubuto doguwar tambaya yayi ta fada yayi ta fada to bazan karanta abinda ka rubuto ba amma dai amsa zan baka wato fadan da yake wai malam aja kunnan masu kudin nan suna da ƴaƴa mata wanda ya kamata aurar da su wasu ma sun wuce shekara 20 amma maimakon su samu talakawan sabari su ba su jari su auri ƴaƴan nan amma ba za su yi ba to abin da nake so ba bawo Allah ka saka ranka a inuwa shi aure a saurara aure akwai abin da ake kira kafa'a kafa'a shine wato aimace adaci akwai mai hikima da yake cewa duk matar da kake so ka aura in so samu ne ku yi daidai a abubuwa uku kafita da uku tafika da uku to ba lissafa su zan yi ba amma daga cikin abin da ake so kafita da shi kafita abun hannu idan ka dara matarka abun hannu kafi mutunci amma idan ya zamo cewa kai take ciyarwa to fa bakinka kanan kafarka yadda kafarka ba za ta ce kuffan ba kai ma baka isa kai gyara ba in ta ce balbela baka ce ka ce kirin in ta ce gawayi fari ne ka ce fat baka da zaɓi to ai duk wanda ya miƙa hannu ai ba zai miƙa kafa ba ko yawwa abu na biyu su mata duk inda suke bawan Allah ba sa son mai talauci ko mai ƙauro mata ba sa son wannan in ma suka san kai ba ka da abun hannu to gaskiya sai dai tsananin rabo ita zai za ka aure ta wani yake cewa idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu min wuddihin nasibu in dai kanka ya so mafurfura ko kuma ajihunka ya zamo shafal to da wahala ka samu rabo a soyayyarsu yawwa ai kun ga lokacin da Fatimatu binti Qais Muawiya yazo neman aurenta da Abu Jahl tace ya ma'aikin Allah Abu Jahl yana neman aure na da kun Muawiya wa kake bani shawara manzo Allah bai koye mata ba sai yace amma Muawiya tu fasulu kullama la lahu Muawiya talaka ne ba shi da komai shi kuma Abu Jahl la yadau asawan atiqihi shi kuma duka sai ce in kihi usama ki kyale dubbi ki je ki aure Usama. Shi yasa Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu akwai lokacin da yake neman aure shi da wani mai dan abun hannu haka. To shi Mughira dan matashi matashi ne wanda kuma mai dan shekaru shekaru haka. Ka san matashi yafi balantiya. Dati je kan dan rike. To da yaje to sai ga kaman ta karkata a wajen wancan datija. Sai ce to abinda nake so ni ban sai kirki aure shi ba amma ki tambaye shi ya ciyarwa take a gidansa. Dan kada ki je ki san kanki a cikin damuwa. To da wancan bawon Allah ya zo ta ce to lallai ya mata tana son sa amma ya ciyarwa take a gidansa. Yace in shi gaskiya komai a tsare ki. Kullun za a kashe dirhami kaza ba a haurawa. To da Mughira ya dawo yace kin tambaye shi tace eh me yace tace kaje to kin ga irin ta yace to ni ajihuna a wajen mata bude shi sai abinda suke so ba lissafi duk abinda mace take so shi ake mata shikenan ina za ta je gon kankamo za ta yi ba to abinda nake faɗa ba wannan saurayi don Allah ka je ka nemi daidai da kai yar ajinka. Yauda a ce kai mijin yar mai kuɗi ne kila kun samu yaya da kana da shi sai ka dan talauce to kila ya dan taimaka maka a matsayinka na surukinsa kuma uban jikokinsa to amma kai baka auri yarsa ba bai ma baka dama ba kuma ka ce wai a ja masa kunne ta yada ake za a ja kunne a ja ma kunne ka je ka nemi yar aji kaka zauna lafiya. Shi kuma ɗayan addu'a ya nema shi kuma yake cewa ai addu'a da Allah shi ko ba zama rashi mai samu ya aura to dama bawon Allah idan Bahaushe ya ce idan baka da gashin wance kada ka ce zaka yi kizo irin da wance daidai kurji daidai ruwansa ai Allah da kansa ma a cikin suratul nisa yace duk wanda ba shi da kuɗi da zai auri ya to ya je ya auri baiwa in dai ya ga cewa yana jin tsoron kai fada cikin zina to kai kaman abinda ka rubuto cewa tsoro kake dan kada ka je kai zina ina baka shawara abu na farko ka dinga yawaita azumi ka dinga yawaita azumi ka dinga yawan karatun Qur'ani wani wasu ya ce wai in yi azumi ma kuma abun karuwa yake to gaskiya ina jin ne tunda alhamis kake kai siyamu Dawud yau azumi gobe cin abinci yau azumi gobe cin abinci to insha Allah za ka ji sha'awarka ta yi sauki sannan kada ka ce sai ka samu wata ta wuce ajinka in ka samu bazawara sai ka aura shi kenan ku hada kai ku rufa wa juna asiri kuma ka dunga addu'a Allah subhanahu wataala ya tsare ka ya tsare mu gabaki daya sai mu kara takarda guda daya wannan yake cewa yace mallam akwai mutanen da ake masu aiki amma ba sa iya biyan kuɗin aikin amma za su iya siyan kayan aikin ko na nawa ne amma ba sa iya biyan kuɗin aikin mallam shine nake ƙara kuɗin kayan aikin amma mallam menene hukuncin hakan idan bai baka kuɗin ka gabaki ɗaya ba ya cinye bai biya ba kuma ya zama kuɗin da ka ƙara yayi daidai da abinda bai baka ba to lokacin ka ci halaka amma idan jinkiri ne yayi latti bai kyauta ba da yayi jinkiri domin hadisi ya ce ka baiwa lebura haƙƙinsa tun kafin gumin sa ya tsane to in jinkiri yayi bai kyauta ba amma dai in ya ba kuɗin ka to ka tabbatar in ka ƙara wani abu akan kuɗin kayan da ya baka kuɗi haramun ka ci a wannan gabar akwai wanda zaka ji suna cewa to ai mallam da naje sayan kayan an yi ragi saboda ni misali yanzu mai gidanka ya baka kuɗi yace ka siyo masa tayoyi guda biyu da ka je gun mai sayar da tayoyi ka ce nawa sai ce to tayoyin nan 50-50 ake sayarwa to amma dai tunda kai ne ka zo na rage maka 2200 ka biya 48 to yanzu wannan 2200 na mai kudin ne wanda ya koshi sayan tayoyi ko na wanda aka ce an yi rage saboda shi ne nawaye na mai kudin ne ba na dan aikin bane ya gwada ya je ya ga zai dauki kyautar 4000 ya bashi bai sai taya ba ba zai bashi kyautar kudin sa ba dalilin sayan tayan ne aka samu rage to waye aiko sayan tayan mai gidansa to saboda haka wannan ragin da aka yi na mai gidansa da ya aiko shi ne ba nasa bane ba domin bai dauka ya bashi ba sai ta dalilin wannan cinikin to wasu kuma zaluncin su ya kai ba ma wai rage ake saboda su ba kawai idan sun san shi wanda yake su ba zai bincika ba sai kaga cewa in an ce wannan kayan 5500 su kara ko dai 1100 su sayo a 6600 ko 5500 duk abin da ka dora akan kayan da aka baka kudi ka siyo to in ka ci wannan haramun ne sai ka biya wannan mai kayan amma da za a ce bai baka kudi ba mutum ne ya sa ka aiki sai ka siyo misali kujeru za ka yi sai ka je ka siyo katako ka siyo soso ka siyo yadi da kusa shi wanda ya sayar maka bashi ya baka kai a matsayin ka da customer to kaga yanzu idan ka zo kai wannan aiki duk yadda ka sayar masa da kujera in ya saya ta siyo domin yanzu wani abu ne ka sayar masa kuma shi da ma bai baka kudi ba to amma ya baka kudin akan cewa zaka je ka siyo kaya da kudin sa kuma kai dori to in kai wannan haramun kace saboda ka in ka ce a baya kaga kenan ciko ya biyo gartai to ina ga saboda yanayin lokaci sai mu takaita anan insha Allah ta'ala sauran ma amsa in Allah kai ran mu a gobe abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مسلمين وليكنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لوالدينا اللهم اهد أولادنا اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم سددهم يا رب العالمين